Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsin. Ga kuma labaran mai karantawa Murtala Faruk Sanyinna. Dubun dubatar jama'a ne suka bazu a titunan birnin Bagadaza jiya Asabar domin jimamin mutuwar babban jami'in sojin Iran da wasu shugabannin sojin kasar Iraki waɗanda suka rasa rayukansu a harin da kasar Amurka ta kai ta sama, lamarin da ya ƙara zafafa tankin rikici a yankin gabas ta tsakiya. Prime Minister Iraki Adel Abdul Mahdi ya shiga cikin masu macin a wani taron jana'iza waɗanda akasarin su suke rera waƙoƙin nuna tsana ga Amurka. Daga cikin masu macin makokin akwai mazaje masu yawa sanye da baƙaƙen tufafin soji da ke matuƙar biyayya ga General Qasim Soleimani, shugaban zaratan sojin juyin juya hali na Iran, wanda ya rasa ransa a harin da aka kai a filin jirgin saman Bagadaza a ranar Juma'a. Bayan da aka isa da gawar Soleimani a gundumar Khuzestan ta kasar Iran a jiya Asabar, za a ɗauke ta ne zuwa birnin Mashhad mai daraja ga 'yan Shi'a a Iran a yau Lahadi, kana wuce zuwa Tehran daga bisani a yi jana'izarsa a garin Sana'a Hawa na Kerman a ranar Talata. A halin da ake ciki kuma, fadar shugaban Amurka ta White House a jiya Asabar ya sanar da majalisar dokoki a hukumance dangane da harin jirgin sama maras matuki, a cewar wasu jami'an majalisar biyu. A ƙarƙashin dokar ƙarfin ikon yaƙi, akwai buƙatar sanar da majalisa cikin sa'o'i 48 da baiwa sojojin Amurka umarnin aiwatar da lamarin da kan iya haifar da yaƙi. Jami'an sun ce an aike da wasiƙar saƙon wanda take cikin sirri zuwa ga majalisar, kuma saƙon zai yi bayanin dalili da kuma hujjojin gwamnatin Trump na kai harin akan Soleimani da bayanan sirrin da suka haifar da ɗaukar matakin da kuma hasashen matakin shigar soji a lamarin. Babu tabbacin ko za a bayyana bayanin wasiƙar ga jama'a. 'Yan majalisa da dama na jam'iyyar Democrats sun soki lamirin kai harin, suna cewa shugaba Trump ya ƙi shaidawa majalisar tun kafin lokacin kai harin ko kuma ya nemi amincewarta da kai harin. To sai dai White House bata amsa buƙatun manema labarai ba na yin sharhi ko kuma mai da martani a kan lamarin. Wani sabon general ya bayyana da zai shugabanci zaratan sojojin juyin juya hali na Iran da kuma zai kula da ayyukan Tehran a gabas ta tsakiya, a daidai sa'ar da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi barazanar ramuwar gayya mai zafi akan kisan Qasim Soleimani. Rundunar ta zaratan sojin da ake kira Dakarun Quds, sashe ne na sojin musamman na juyin juya hali mai ƙarfin dakaru 125 da suke karɓar umarni kawai daga shugaban addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dakarun su ne ke kula da shirin ƙera makaman ƙare dangi na Iran, kuma dakarun su na ruwa su ne ke bibiya tare da sanya ido akan sojin ruwan Amurka a gabar tekun Fasha. Tamkar dai wanda ya gada Ismail Ghani ya fuskanci yakin Iran da Iraki da ya kashe dubban mutane a shekaru 1980, kana daga bisani ya shiga sabuwar rundunar ta Quds. Masu lura da al'amura na ganin Ghani mai shekaru 62 ya riƙe da samun babban matsayi da kuma ƙarfi a rundunar, kuma ana ganin ɗaya daga cikin manyan ayyukansa na farko shine shugabantar mai da martanin ramuwar gayya da Iran ta ƙuduri aniyar yi akan harin sama da Amurka ta kai da ya kashe da daɗin abokinsa Soleimani. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. wani uba da ɗansa da suka kwana biyu suna fama da harsunan wuta sun kasance na baya-bayanan da suka hallaka a gobarar daji mafi muni a tarihin Australia, yayin da barnar take ci gaba da faɗaɗa a cikin akalla jihohi uku a jihar Sabar sakamakon iska mai ƙarfi da kuma tsananin zafi. Yawan waɗanda suka hallaka a gobarar a yanzu ya ƙaru zuwa mutum 23, Prime Minister Scott Morrison ya faɗa bayan kiran 'yan kwana-kwana kusan 3,000 da su yi ƙoƙarin magance yaduwar gobarar da ake hasashen za ta ƙara harzuka a duk tsawon ƙarshen mako. Hukumomi sun gano Dick Lang mai shekaru 78 da ɗansa Clayton mai shekaru 43 bayan da aka sami gawarwakinsu a kan wani titi a tsibirin Kangaroo. Amurka ta ayyana Asaib Ahlil al-Haq a zaman kungiyar 'yan ta'adda, tana mai cewa mayakan kungiyar da suke a Iraki sashe ne na Iran. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka a ranar Juma'a ta ce kuma tana kakaba takunkumi ga shugabanni biyu na kungiyar.
Kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna.
Na kasa ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ni Sulaiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na yau da ke matsayin na farko a wannan shekara ta 2020 zai ci gaba ne da baku hirar da wakiliyar sashen Hausa Adamu Garam Tamar Abari ta yi da wani wanzamin zamani Abdullahi Mutare Adam, wanne ya kawar da dukkan wani tunani a game da tawayar da Allah ya jarabce shi da ita domin shiga fafatawar neman na kai. A makon jiya mun tsaya ne inda R. Kelly ke amsa wata tambayar da Tamar ta yi masa dangane da yadda aka yi ya haɗa sana'arsa ta aski da kasuwancin ƙasa da ƙasa. Saboda haka daga nan za mu dora.
Kai maganar kana zuwa Ghana kenan, ba askin kaɗai kake ba, kana haɗa da kasuwa kamar saide-saiden kaya?
Yaggwara, ina haɗa da saide-saiden kaya, kayan samari haka na jiki nake zuwa ina kawowa ina sayowa.
Da ka buɗe wannan shagon kamar kana da kayayyaki, komi da komi ne ka saka a ciki?
Eh, wannan shagon babbar da zan buɗe, ban ma tsaya ba na wani wasa sai da na san na tabbatar da komi na tandozu na kirki ma tandozu a lokacin nan da na buɗe shagona tandozu bin na rasa kamar guda 17 haka, tandozu na kirki masu tsada manya wanda har yanzu su ne ma nake aiki da su da kujeru komi da na san na hada ma tukunna yake skin.
Arkeli ya bada gudunmuwar shi ga matasa wanda ba su da aikin yi ta hanyar koya musu sana'ar aski.
Akwai yaron da shi ma ya dan taso yana son abin sai ya fara bina muke tayi ana ce mishi Murtala Mamman Baido. Shine ya fara cewa gashi yana so yake bina wani lokaci in zan tayi ma wurin yin aski sai in ce zo mu tayi. Sai ya goyi ni a Bello sai mu je in muka je sai in yi aski. Bai san ma kudin da yake so, shi ma dai koya har ya riga ya bude shago. Yanzu haka akwai yara da nake koya ma, wannan yaron da kika ga na aika shi ma 11 ne da aka sake lakwal sai ya tarro ni ya ce mun wani dan Allah dan Annabi wannan ba kansa za mu shiga kuma binni sana'a komi binni komi zaman banzan wannan ya ishe ni. Sai gwanda yake ya ce mun zai zo ka a koma lakwal ya riga ya koya aiki a wurin, na ce mai afadi problem. Yanzu dai wannan dan lokacin alhamdulillahi kuma ni yanda nake koya ma yaro babu wani abu a kaina, yanda na doki dan uwana ko dana na ciki na haka yaran da suke gabana ko kanina ni haka nake tahiya da su, in naga error ta nake wana kai error tsakani da Allah nake koya ma abu wanda ni na san Allah ne zai biya ni. Eh, wannan
ba kudi ba suke ba
nan ba su ba ni komi, kuma nayi saki yara wajen guda 4 a jiki na banda Murtala da na gaya miki duka na koya ma yara. A yanzu haka akwai yara guda 2 wanda suke tare da ni, na saki yara banda Murtala na saki yara 4 akwai su ma sun bude duka shagunan su suna sana'a kuma su ma irin tawo da askin. Kuma alhamdulillah duk inda suka gani suna respecte na dan gudan da yake nan makwabci ne ma kullun disahiya ya duke ni tamkar baban shi wan shi yana zawa sosai yana gaida ni akwai muna mutunci kwarai da su duka yaran
ba sai lalle a shago ba arkeli na zuwa har gidan mutun he masa aski
tunda ina da abun hawa cikin abun hawa na ma ina da komi da komi a hadin aski ina da abun ruhuwa tandoz da regulator da komi a ashe daga an yi kira na sai in ta da abun hawa na inje da wannan abubuwan in yi filasan su da kai da iyallan kasurtu mutanen mu wannan bugajen nan da laraba nan su da ma yawanci gida ake zuwa ana musu to kuma akwai wasu manyan mutanen wanda amma in suka muka ga suna zawa ma wurin mu muka ce musu a mu bari su bari mu rika zuwa gida to bisu su kama a tsare suke sun yi su su ma su zo dai su shiga layi binne man cewa da yawa suna nan dan akwai wani konzon da an yazo ma wurin namu shi hadda tsaro ko ran tsaren yake nashi kuma he zauna kuma konzon ne gaba daya ma in yazo sai ya ce ma sojan su tahiye su sai ya zauna in muka ce taso a mai he ce a kawai abu ya kawai layi zai bi
kamar wani irin amfani ka samu a cikin wannan aiki naka na aski
gaskiya ni amfanin da na samu gaskiya suna da dama alhamdulillah tunda nayi moto nayi arme na sayi mota da aski a kuke dai an yi abubuwa da dama wanda komi da komi na wanda dai mutun zai yi a rayuwa gaskiya nayi
zaka ga wasu irin wannan nakasa an ta same su su shikenan gani suke kawai rayuwa ta tsaya anan sai dai su je ko su rungumi bara ko kuma
wanda yake ganin nakasa wani mutuwa ce ko wani abu a jikin shi wannan mutuwa zuciya ce kuma saboda a rayuwa akwai wanda basu kai mu ba ma wanda basu kai mu ba ma sun tada sun kama jikin su sun tahi suna buda tunda diyawa ni na ga wanda basu kaina ba suna buda hankalin su kwance in na kalle su ina jin dadi kenan ina jin akwai wani lokaci ba bin man cewa jimira filbiyan muna tsaye ina tsaye cikin shagona wani katu mutun gashi nan sai ya shigo cikin shago yace bara yake nema sai mutane kowa he kalle shi yayi dariya na ajiye tandoza na fasa aski sai nazo dingis ina gurgunci sai nazo gaban shi nace ka ganni dai ko nace kalle ni gurgu ne amma ji sana'a niki zuciya ta bata mutu ba na ce sana'a nake kai ka na kasar da zuciyar ka kai da kato da kai na ce amshi na bashi sadaka na ce gata da Allah ka shika ne musana na ce ka leka ka ga mu ma mun zagume muna yi kuma bara kaskanci ne ka je bara aka amma wani kallo ko ni da nake na kashashe sai in musu wani kallo kuma ina jan hankalin gwamnati dan Allah dan annabi kamar yanda busu san barin wannan kungiyoyi da suke taimaka ma na kasassu to dan Allah dan annabi ina jan hankalin gwamnati ta bi sau da kaha a rika ba na kasassu a yi tsari a tsara abu yayi kyau yanda in aka kawo taimako wannan nan na kasashe aka kawo shi kawo na kasashe ya samu kayan shi hakin shi ne
Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
To masu sauraro daga Damagaram za mu leka birnin Yamai, inda wasu kungiyoyin bunƙasa ilimi wato ASO FPT suka fara bayyana damuwa akan maganar mutunta 'yancin nakasassu a fannin ilimi. A nan waɗannan kungiyoyi na son yi wa shugabannin nakasassu rakiya don ganin hukumomin ilimi sun gaggauta kaddamar da shirin haɗa yara masu buƙata ta musamman cikin azuzuwa guda da sauran yara masu cikakkiyar lafiya a makarantu mallakar gwamnatin Jamhuriyar Niger. Wato education inclusive da nufin kawo ƙarshen wariyar da yara na kasassu ke fuskanta a wannan ƙasa duk ko da cewa tana cikin waɗanda suka rattaba hannu akan yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya kan batun 'yancin na kasassu wannan yasa aka yi wata tattaunawar musamman tsakanin hukumomi da mambobin ASO FPT da jagororin haɗakar ƙungiyoyin na kasassu Federation de Personnes Handicapées a ranar 31 ga watan Disamba da ya shige kamar yadda Bizo Musa na ASO FPT yake ƙarin haske a kai.
Kun san yau muna cikin Niger ta sa hannu bisa kundi na ƙasarmu ma na kanshi da kuma hali na ƙasashen waje wanda an ce za a ba duka 'yan ƙasa komi matsayin shi a bashi 'yancin shi na makaranta. To wannan kuma alhali mu ana mu gani har yanzu akwai kuskure biske da wa'anda ke da rauni haka ana take musu wannan haki ba abubuwa da yawa ya kamata wanda su samu a kula da shi biske da wannan makaranta ba za su samu shi ba. Yau ina ɗauka ko in ba ku misali kawai zuwa wurin shiga aji yau ya kamata a ce kasanmu ta yi irin wannan mahayi wanda in masu rawani suka kagura mu da su gugura gurisarwansu a ce za su shiga a cikin ajinsu ba cikin sun samu wata matsala ba. To yau ka ko duk inda aji ko muska wuri da yawa wannan akwai wannan matsala. Ka ba a takaice ne na ba da wannan misali. To biska da wannan ne musan tattauna saboda su wannan wanda sun ka zo kadar na minister da kuma duk wanda mun ka gayyato su sa a cikin aikin su na yau da gobe matakan da kamata su dauka saboda wannan masu rawani su samu a ci musu hakinsu na su ma su zan yanda incin su na kasashen waje suka ba su kundi na kasashen waje na kasan saboda makaranta su samu su shige ta ba cikin wani an maida su wani ba haka.
To masauraro nan za mu ja burki a shirin na yau sai dai kafin mu rufe muna yi wa daukacin na kasassu barka da sabuwar shekara ta 2020 fatan alkhairi a gare ku gaba daya. Yanzu kam a madadin bakin mu na wannan jikon Abdullahi Mutare Adam mai askin zamani da Bizo Musa mai fafutukar kare hakkin yara a fannin ilimi a jamhuriyar Niger da wakilin sashen Hausa Adama Garamtamar Abari, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku mu ni lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka mai ba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
To ni gaskiya shawaran da zan bayar wa gwamnati ta rinka tuna da mata saboda a gaskiya duk abin da ake mata suna kokari.
Abin da ya kamata gwamnati ta juya hankalinta akai shine ba mutane ayyukan yi, sana'o'i su inganta.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da ganin wannan shekara ta 2020 da fatar an shekara lafiya. Jama'a da dama sukan shiga sabon shekara da gurin yin wani abin fito mu gani da nufin samun sauyi a rayuwa ko dai abin da ya shafe su kai tsaye ko kuma wani abin da suke dauka da muhimmanci. A wannan shirin domin iyali da ya kasance na farko a shekara ta 2020 yau Alhamis 2 ga watan Janairu, shirin domin iyali ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar ganin gwamnatocinsu sun ba da ƙarfi bana. Mun kuma nemi jin ta bakin al'umma a ƙasashen Najeriya, Nijar, Ghana da Kamaru. Ga abin da 'yan Najeriya da Mahmud Ibrahim Kuliyar hira da su suke gani idan an yi zai inganta rayuwar iyali da ci gaban kasa.
Sunana Bashir Muhammad ya kasai. To alhamdulillah abin da ya kamata gwamnati duba ta juya hankalinta akai shine nema ba mutane ayyukan yi, ba wai aikin gwamnati kawai ba, a'a sana'o'i su inganta. Dukkanin guraren da mutane suke a neman abinci a inganta su, domin yin haka shine zai ba mutane dama su samu nutsuwa kuma su dama su dinga rike iyalinsu su ciyar da su da makaranta da asibitinsu da duk mu'amalolin da suka dace. Matukar magidanta masu sana'a za su fita su je ba su samu ba. To su babu gidan babu, babu inda za a samu daidaito a cikin al'amari. Saboda haka gwamnati ta taimaka ta ba da fifiko ta gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ta taimaka a fadada duk mutane masu ayyukan yi, kowa ya tafi aikinsa kuma an tafi cikin ikon Allah a samu abin da za a yi. To wayannan abubuwa ba za su hawo ba ne sai gwamnati ta kalli wannan fanni ta taimaka a kansa da fannukan iri an faɗaɗa su, sannan mutane za su samu dama da za a yi a samar da yanayi. Matukar ka samar da yanayin yin abin, kowa zai yi cikin sauki, ba wani abu da zai damu wani abu, ba wani tashin hankali da za a samu. Duk wasu matsalolin da suke faruwa ai rashin aikin yi ne da talauci, mutum ya fita bai samo ba, kuma shi ba wani ƙarfi gare shi ba dama, ya shiga tagayyara shi ma iyalansa shiga cikin tagayyara. To amma matukar gwamnati samar da yanayi, in Allah ya yarda mutane kowa zai inganta kuma za a samu nutsuwa kuma da zaman lafiya insha Allah. Muna roƙo ga Allah gwamnati ta taimaka da wannan yanayi a kalli wannan al'amari a bashi fifiko.
Sunana Amina Umar Hussein. Abinda ni a ra'ayina nake ganin ya kamata gwamnati ta maida hankalinta akai a wannan shekara ta 2020 shine tsaro. Saboda idan ka duba zaka ga iyali abin da ya fara lalacewa a kasar mu gaba daya shine tsaro. Idan gwamnati ta zo ta samar da tsaron nan, ta yadda iyali tun daga cikin gida zuwa unguwa, zuwa layi, zuwa kan karamar hukuma, a shigo da mutane cikin harkar tsaro, to za a samu zaman lafiya, arziki zai bunƙasa. Saboda wannan tsaron shine yake jawo muke koma baya a fannin ilimi, shine yake ja baya muke koma a fannin zamantakewa, shine yake kawo koma baya a ita kanta ayyuka na gwamnati. Domin in babu tsaro babu abin da zai faru. Gwamnati ta fito ta sa hannu, tsaron nan ya koma hannun mutane tare da sa ido a gwamnati, to abubuwa za su ci gaba. Saboda idan ka lura gaba ɗaya mu mun sauka daga kan dukkanin wani abu da aka san mu wanda ya kama na addinin mu, na al'adar mu, na zamantakewar mu. Saboda babu yadda, babu aminci, babu tsaro a tsakanin mu. Kuma in dai babu tsaro, da wane bai san wane ba, wane bai san waye ya shigo ba, wane bai san waye ya fita a unguwar shi ba, wane bai san waye zai cuce shi ba, waye zai san zai shigo masa da wani abu. Duk wannan abin da suka shafe mu na shaye-shaye, na rashin tattalin arziki, na rashin kula da ilimi, na rashin kula da tattalin kayan gwamnati, duk ba wani abu bane ya ja su illa rashin tsaro. So gwamnati ta bada tsaro ga mutane, ma'ana ya dawo hannun mutane, ita kuma gwamnati ta zama ita ce mai sa ido. Insha Allah ina ga in gwamnati ta maida hankali akan wannan abin zai ci gaba. Zaka ga arewacin Najeriya bai lalace kwata-kwata yanda ake tunani ba, sai da tsaro ya zama ya tabarbare. Wannan shine ra'ayina.
Wakilin ma kasar Kamaru kuma Muhammad Awal Garba ya nemi jin abin da ake nema gwamnati ta maida hankali akai na inganta rayuwar iyali a kasar Kamaru.
To ni gaskiya shawaran da zan bayar wa gwamnati ta rinka tuna da mata, saboda a gaskiya duk abin da ake mata suna kokari, suna ba da karfi da karfe a cikin duk abin da za yi a cikin kasan Kamaru, amma wani bangaren ana manta da su. A rinka tuna da mata, kuma ana taimaka musu wurin daukan su aiki, wurin da abubuwa wanda zai taimaka musu ci gaba, domin da wannan suke samun karfi wanda za su iya su taimakawa ƙasa, su sa kuma ƙasa ta ci gaba. Amma abubuwa da yawa na nan da gwamnatin ƙasa nan take manta da mu mata, kamar da na san mu da kokari, mu ci gaba da kokari kan mu rinka ja da baya, mu rinka hada kai kamar da muka saba yi, muna hada kai, muna abubuwa wanda zai taimaka mana. Dama mu mata na san mu da kokari, a gaskiya ina dada ba mu ba wa sauran mata shawara wanda ba su gane ba, su ma su yi kokari su rinka fitowa, muna hada kai, muna abubuwa wanda zai taimaka mana a cikin kasashen mu gabaki daya, kuma zai ba mu karfi wanda za mu kanmu za mu samu ci gaba. Shanin bangaren ilimi a yanzu mata suna kokarin kansu, yaran mu ina gani sun yi kokari, mu ma dai to da mun yi namu kokarin din. Amma a sha'anin siyasa gaskiya musamman ma mu ma dai ba a cika ba mu namu kaso ba a sha'anin siyasa, she kai, amma in an zo ba a cika ba mu wani kokari ba, ko a samu a ba mu wani abu wanda za a ga kokarin da muka yi a ce a mu ma bari a dafa mana baya. A gaskiya wannan kam ni kan bana nan a bayan gwamnatin kasan Kamaru da irin wannan abubuwan da take yi na mai da mu mata a baya. Kuma a duk wani kokari da ake na sha'anin siyasa da kake gani, mata mu ne a gaba, mu ne masu aiki, mu ne masu hada mutane. Amma an tashi za a yi maganan kaso na saka mutane inda za su ci gaba, shi a sa mata a baya. To a gaskiya wannan abin yana kawo mana cikas kwarai da gaske, kuma ba ma jin daɗin wannan abin.
Dangane da jin daɗin al'umman ƙasar Kamaru da kuma makarantun yara a ƙasar Kamaru, mun daɗe muna wannan magana akai. Dangane kuma da bunƙasa arziki ma ga makiyaya da manoma ma tuka a ƙasar Kamaru, wato kai dai talakoki gaba ɗaya mun daɗe muna wannan magana akan cewa akwai irin abubuwan da gwamnati ya cancanta su canja. Farkon abin da muke so gwamnati su fara yi tukuna shine su yi hanyoyi, wato ana kasancewa ƙasar Kamaru za ka je ka samu gojin da za ka iya ka sayi buhun gyaɗa a jaka uku, amma kafin ka iso da shi za ka isa ka samu buhun gyaɗan da za ka yi maka jaka 30. Amma dangane da mata, akwai waɗansu ayyuka da da ake ce mata ba za su iya yi ba, shi a ce shi maza. Kuma da waɗansu ayyuka da ake ce maza ba za su yi ba, shi mata. to yanzu an so mu canje wannan salon a hankali a hankali cewa yanzu zaka samu mata zaka same su suna aikin wuta wato kuran aikin wuta koko suna aikin ruwa koko suna aikin gini muna daukan wannan kaman ci gaba ne na yankin mata wato a ba su daman samu aiki a ba su daman walwala da abin a wannan fannin kam gwamnatin kasar Kamaru tana kokari dan Kamaru gaba daya ma suna kokari da kyar ake bambanta maka mace da namiji kaga a nan kasar Kamaru duk wannan babu da kai da mace duk kaga kamar shashin muku ku zauna a kasa a wulakanta ku gaba daya a san kwabusu ne gaba daya a hada kuma ba wani wane ne wannan irin incin din ne mata ba su da shi irin incin din ne mata ba su da shi
to shirin domin iyali zai ci gaba da bin diddigin waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsonewa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2020 nan kuma zamu dasa aya a yau sai mako mai zuwa mu nufi kasashen Ghana da kuma Niger yanzu a madadin wakilanmu Mahmud Ibrahim Kori da Muhammad Awar Garba da suka bada gudunmawa a ganin nasarar wannan shirin da ya kasance na farko a wannan shekara sai kuma Chibahiro Dedone daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya kuma sa wannan shekara ta 2020 ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri
kai mata sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke amma dadin bautar muke ji balle anta
mai gida
balle anta
madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ke cewa a wani lafiya
Africa kuke sauraro daga Yamai a mita 100.